بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 15 ga watan Jumada al-Akhira, hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, na da shekara 1439, daidai da 3 ga watan Maris shekara miladiya ta 2018. Wannan shine kaset na 166 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندا أكفسني دسونا ابن قيم الجوزية الله أبنجي يقاف التامس لتافن زاد المعادي لتافيني كومي دروانكا دنغني لتفركي لتاريه لتار الرأيو مايكين الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن قيم الجوزية ينا كومنا بياني دنغني لدكنا أبن دكي لألاقا درأيو لتفركي منزان الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم. أدرسنا يا جبات من جمعة التونوا أكن وسمس ألي لسكي الألاقة دقبو بندي أشكين تفرك منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمدا يوا كافريدا أهل الكتاب سلمة شكون ونن كراتوشيني بياني أكن بيان سلمة ذاك ومسلمي دم وانكا كوي مكك أمسى ina hukuncin kuma gaisawa ta al'ada, ina kwana, ina gajiya, ko waɗanda suke magana da wasu yarurruka kamar ingilishi ko makamantansa, a ce ko good morning, ko good evening, ko good afternoon da makamantansu. Waɗannan ire-iren gaisuwa na al'ada su ma sun halasta, babu laifi game da su, matukar babu wani abu a cikinsu na sabawa zahirin shari'a ko abin da ke karo da asalin tafarkin musulunci. الإمام البخاري أبو عبد الله أتكلت عن الأدب المفرد يقول لبابك دسكينوني إزواج هكا كمان بابن دي أكن بابو كيف أنت بابن دي كبياني أكن فضل لفظ كيف أنت يكوا هدي سيدة أثري موقفيدة كصحابي هكا ياي بابي أكن بابو وكيف أصبحت باب وكيف أصبحت دي ياي بابك ما سلفز إرى إرم ودن ناك باب اللي في جيساوات الأدى باين سلمة abisa abinda aka sani ma'arufi a al'adar mutane ko kabila ko yare ko wata ƙasa, matukar babu wani abu wanda yake ya bayyana karara cewa ya saba wa tafarkin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wallahu ta'ala a'lam. A takeicen takeitawa, mallam yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama filistizan. Wannan gaba tana magana akan shiriyar manzon Allah, tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da al-istizan, neman izini. Ma'ana idan kai sallama sai zama kuma kana kofar gida ne ko ɗakin wani mutum, to zaka yi nemi izini kafin ka shiga. Malam yace wa sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annahu qala al-istizanu salasun fa in udhina laka wa illa farja. الإمام البخاري ده مسلم ده الإمام أبو داود سكفت ده حديثي هكا الإمام مالك أبو عبد الله أتكين الموطة ده صحابي أبو سعيد الخضري رضي الله عنه منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكي تشوى الاستئذان ثلاث نيمين إذني أنا إنشني سو أكو إنشبو ديا إنشبو ديو إنشبو أكو fa in udhina lak, idan aka baka amsa cewa eh shigo bismillah qaraso, to sai ka shiga. Wa illa in ko ba baka izini ba farji, sai kai kwana ka koma inda ka fito. Wa sahha anhu annahu qala, har ila yau ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya fitar da al-Imam Muslim, haka al-Imam At-Tirmidhi da al-Imam An-Nasa'i da al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wa rahimallahu aljami'. Wannan riwaya daga sahabi Sahal ibn Sa'd ibn Sa'idi al-Ansari radiyallahu anhu wa an abi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ali wa sallama yace, innama ju'ila listi'zanu min ajli al-basar, an sanya al-istizan neman izini ne, min ajli al-basari, saboda ido kai yaga abinda baya so ya gani, kama yadda al-imam ibn Hajar al-Asqalani ya hakaito Allah ya gafarta mishi daga wasu malamai a cikin Fathul Bari, cewa an shar'anta neman izini ne saboda kada mutun yaje ya shiga ba tare da izini ba, fayara ba'da ma yakrahu, yaje ga wani abu wanda baya son gani, ko ba'du ma yakrahu sahibud dari, abinda shi mai gidan baya so a gani daga gare shi, saboda ya cire suturarsa, ko yana cikin kebancewa khalwa, ko yana tare da iyalinsa, ko wani abu makamancin haka. Kamar yadda kuma an samu hadisi ya zo karara ya bayyana wannan illa, wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adabul Mufrad, haka al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sun fitar da riwaya haka daga sahabi bararran bawan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shine Thauban, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, kar mutun yaje ya ga abinda idan mai gidan idan shi baya so ya gani, ko kuma shi mai gidan baya so a ga wannan abu, tsareci ko sirri wanda ba a so mutun ya gani, dan haka sai mutun ya sallama, bayan ya sallama kuma sai ya nemi izini, ma'ana ya ba wa mutanen gidan ko mutanen cikin ɗakin dama su kintsa ba tare da ya gansu a halin da ba zai so ba, su ma ba za su so ba. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu arada an yafqa'a aina alladhi nazara ilayhi min hujrin fi hujrati, hakanan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan shi ma hadisi ne duka guda daya, malamin yake rarraba shi, al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim da al-Imam at-Tirmidhi da kuma al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahumullah ajma'in, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nufin ya tsogale idan mutumin da ya leko ta wani rami yana leka masa cikin daki, wa qala yace, innama ju'ila listi'zanu min ajli al-basri, an sanya neman izini ne saboda kar ido ya ga abin da ba a so. Wa sahha anhu annahu qala, har ila yau ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace, law anna imra'an ittala'a alayka bighairi idhni فخذفته بحصات ففقعت عينه لم يكن عليك جناه. من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي لو أن امرأة اطلع عليك دا وانا متنزي ليك آمك جدا تكتنغا كوتا تكين جلاشي كوتا وانا لنغو سي ليك جدنك باترد إذني با كوي ليك لايكنك باترد إذني وبغير إذني فخذفته بحصات سيكا جيبيش دا وانا تنكنن dutse, fafaqa'ata aynahu, sai ka fasa masa ido, lam yakun alayka junahun, to baka da laifi ka kasa idan banza. Wannan ma hadisi ne tabbatacce, al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga sahabi Abu Hurairata radiyallahu anhu. Wa sahha anhu annahu qala, har ila yau ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace, man ittala'a ala qaumin fi baitihim bighairi idnihim faqad halala lahum an yafqa'u aynahu, wanda da ya leka wa mutane gida ko kawai aka ganshi ya shigo tsakar gida ko cikin daki ya bullo ba tare da izini ba, to wannan ya halasta gare su su fasa mai ido, idan suka ji mishi rauni ko suka yi mishi wani samame ko suka yi mishi wani jinaya, to shi ya jawo kanshi. Wannan ma riwaya ce ta al-Imam Muslim da shi da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ahmad. Wa sahha anhu annahu qala, haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayan al-Imam An-Nasa'i Abu Abdurrahman, wadda riwaya ce ita ma ila yau daga sahabi Abu Huraira, manzon Allah yace, man tala'a fi baiti qaumin bighairi idnihim, wanda ya shigo cikin wani gida ba tare da izini ba, sai mutanen gidan suka ganshi, fafaqa'u aynahu, suka fasa masa ido, fala diyata lahu, ba za a biya shi diyan idan shi da aka fasa ba, wala qisas, kuma ba za a ce aje arama musu ba, a arama akan su ba, shi ya jawo kanshi. Wa sahha anhu, kuma ya inganta cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama at-taslimu qabla al-isti'dhani fi'lan wa ta'liman, cewa sallama ake fara yi sannan a nemi izini, fi'lan a aikace, wa ta'liman da kuma karanta wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. Idan yake wasu nasoshin suna nuni zuwa ga aka san haka, kamar cewa hatta tasta'anisu la tadkhulu buyutan ghayri buyutikum hatta tasta'anisu wa tusallimu ala ahliha, kaga sai aka fara magana isti'nasi, wato natsar da mutanen, sannan kuma aka faɗi sallama. Amma mujarradin wannan atafi da wawun baya nuna tartibi wanda dole sai an fara yin wannan sannan a fara yin wancan. A aikace dai ala ayi halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fara yin sallama ne sannan ya nemi izini. Wasta'zana rajulun alaihi rajulun faqala, wata rana wani mutum ya nemi izini yace a aliju in shigo ba tare da ya fara yin sallama ba, kawai cewa in shigo. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama, sai manzon Allah yace li rajulin, ya fada wa wani mutum daban yace ukhruj ila hadha, fita gurin wannan a waje. Fa'allimhu listi'dhana, ka koya mishi yadda ake neman izini. Faqala lahu, sai fita yace masa qulis salamu alaikum, ka fara cewa assalamu alaikum, a adkhulu, ko na shigo. Manzo Allah ya ce mutumin ka fita ka koya mishi sallama, ka ce mishi sallama ake fara yi sannan a nemi izini. Sai mutumin na waje ya jiyo, fasami'ahu rajulu, sai wancan na waje ya ji ana bada sako zuwa gare shi. Faqala, sai kawai ya dauki hannu ya ce assalamu alaikum, a adkhul, aminci ya tabbata a gare ku, ko na iya shigowa. Fa'adhina lahu nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fadakhala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi izini sai ya shigo. Wannan hadisi ne sahihi, al-imamu Abu Dawud ya fitar da shi da al-imamu Ahmad daga ainihin wato tabi'i Rabi'iyyu bin Khirash, wani wali daga cikin tabi'ai wanda yake cewa wani daga cikin sahabbai cikin Banu Amir, haka yazo a cikin isnadin ya ba mu hadisi cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To jahala sahabin bata da matsala, tunda wannan amintaccen tabi'i ne, wali ne daga cikin waliyai, Rabi'iyyu dan Khirashin, dan Khirashin, Allah ubangiji ya kara masa rahama. Al-imamu Abu Dawud ya fitar da hadisin, haka al-imamu Ahmad a cikin musnadin sa, Ash-Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha a lambobi guda biyu, lamba ta 818 da kuma lamba ta 819. Allah ya gafarta musu gaba daya. Walamma sta'zana alaihi Umaru radiyallahu anhu, lokacin da Umar ya nemi izinin shigowa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wa huwa fi mashrubatihi, lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wannan wurin da yake zama, mashruba shine kamar a ce falo ko wani wurin zama na musamman, muliyan min nisa'ihi, lokacin da yayi matan shi ila'i, lokacin da yayi musu yaji ya daina shiga wajen su, ya koma wannan mashruba, wannan dan daki, sai ya zaman shi a ciki kwana da kwanaki, baya shiga wurin matayensa. Sai ɗaya daga cikin matan wanda ita ce yar gidan Umar dan Khattab, Hafsa bintu Umar radiyallahu anha wa an abiha, taji ta aika wa babanta da sako cewa ga abin da ake ciki. Sayyidina Umar ya taso ya zo da kanshi dan jin ba'asin labarin, kuma su sun kai labarin ne ma a kai ta cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake su ne. To da Umar ya zo, sai da ya nemi izini kafin ya shiga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan ya shiga cikin gidan ya ji labarin ta bangaren su mata, qala, ya ce ne assalamu alayka ya rasulullah. Kisa tana cikin Sahih al-Bukhari da littafin ainihin wato wani bangare a cikin littafin al-Imamu at-Tirmidhi ya ruwaito wani bangare na kissa. To da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan daki da Umar yazo, sai ya ce a adkhulu, shin na shiga, yace assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alaikum, ayadkhulu Umaru, sira da amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai manzo Allah. Umar ya shigo, ka ba Umar dama ya shigo. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da al-Imam Abu Dawud haka al-Imamu Ahmad a cikin Musnad dukkanin su sun fitar da wannan riwaya kaga a aikace haka annabi yake yi haka kuma sahabbai suke kai sallama sannan ka nemi izini sannan idan akwai yanayi wanda ba a fahimci ko kai waye ba to ka faɗi sunanka idan ko inda aka fahimci ko kai waye ba dole sai ka faɗi sunanka ba haka idan suka nemi ka faɗi sunan sai ka faɗi sunanka wanda aka sanka da shi yadda za a gane ka ko da kuwa cikin gidanka ne ko cikin gidan surukanka ko kannanka ko almajiranka ko duk wasu wanda kake ganin kana gaba da su in suka ce waye sai ka ce wane ne ka faɗi sunanka da suka sanka da shi waqad taqaddama qawluhu sallallahu alaihi wasallam likaladata bin hanbal akwai wani sahabi mai suna kalada ibn hanbal al-jumahi wanda halif ne ga banu jumah asalin shi bararren bawa ne ga umar ibn habib yana da kissa sananniya a cikin tarihin yakin hunain da shi da wancan ɗaya daga cikin mutallaka shine safwan dan umayya ƴaƴa suke abin nan ne dan uwan shi ne ta wajen mahaifiya to lokacin da ake yakin hunain lokacin shi bai riga musulunta ba shi wannan da ya ji labari yace to sihiri ya karye kenan lokacin da farkon al'amari waɗannan kafirai a hawazi wa yawma hunain id ajabatkum kasaratukum falam tuguni ankum inallahi shay'an to a lokacin da kafirai suka wa musulmai wannan korar farkon da sun lade ne musulmai sun shiga cikin wannan fage kawai suka ji ana harbin su ta ko ta ko ina da haka sahabbai suka ranta a nakari manzo Allah yana cewa ku dawo ni ne manzon Allah Allah zai taimake mu ku dawo suka ranta a nakari shi kuma wannan a lokacin yana kafiri sai yake cewa yau dai sihirin Muhammad ya kari to dan uwan nashi Safwan dan Umayya a lokacin ma bai riga ya musulunta ba ya nemi a bashi a mishi jinkiri na watanni uku zai shawara sai daka mai tsawa yace kai dai wawa ne ai ni na fi son bakwareshen nan Muhammad ya ci nasara akan waɗannan ko da ba akan gaskiya yake ba da a ce ina karkashin mulkin Hunain Hawazin gara ce ina karkashin mulkin bakwareshe dan uwana hamiya ta motsa mishi duk da shi ma a lokacin bai musulunta ba to daga baya dai dukkanin su suka musulunta shine mun ji a baya shine wancan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi lamma dakhala alaihi wa lam yusallim tunda sabon musulunta ne bai san kaidar musulunci ba an baro jahiliya kwanan nan sai aka aiko shi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan dan uwan nashi ya aiko shi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abinci ne na alfarma an shirya shi na musamman dan shi manzon Allah din salawatullahi wa salamuhu alaihi kawai sai ya shigo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba tare da sallama ba ba tare da neman izini ba sai annabi ya ce mishi irji ka fita ka koma da baya faqul ka ce assalamu alaikum aminci ya tabbata a gare ku a adkhul in shigo ka nemi wannan izinin sannan sai ka shigo al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan riwaya haka al-imamu abu dawud ma ya fitar da ita isnadin ta tabbatacce ne ingantacce ne al-imamu ahmad ma ya fitar da ita a cikin musnadin sa mujalladi na 3 wa fi hadhihi sunani raddun ala man qala wadannan hadisai suna mai da martani ga wanda yake cewa yuqaddamu listi'zanu ala salam wanda suke cewa a fara neman izini kafin ayi sallama to wadannan hadisan na mai musu da martani wa raddun ala man qala haka nan kuma akwai martani ga wanda yace in waqa'at aynuhu ala sahibil manzil qabla dukhulihi bada'a bisalam suka ce idan kaga mutumin da ke da gidan ko ɗakin kafin ka shiga to sai ka fara da sallama amma baka riga ka gan shi ba sai ka fara da neman izini ko mun gane in ka zo shiga gida sai zama a yanayin inda ka zo kana hangen mutumin gilashi ne ko kuma ya riga ya leko ko kuma wurin a buɗe yake kamar irin gidajen mutane na Hausawa da ka zo a buɗe yake za ka yi ganin mutum ko kuma a wasu wurare da ma gidaje ba su da katangu ko kuma ɗaki ne ko kuma wani wuri za mu zo mu ji a nan gaba da yake malam bai ambata a nan ba ƙarara shine cewa ba a yin sallama amma za a shiga wuraren kasuwanci ma'ana ba a neman izini shi ba hirzi bane, kama a ce zaka shiga wani supermarket ko wani mahalla tijariya haka ko irin shagunan nan ga suna a kasuwa abu bude kamar rumfan mai nama kaga ko ta koyi nama bude take ai ko rumfan mahauci wata kila ba irin kasuwa ce irin ta yan Abuja ta yan gayu ba zaka ga mai sai da nama a cikin gilashi kamar likita a cikin wani dan cubicle haka kamar yana chemist to irin waɗannan kasuwan namu na gargajiya baka bukata sai kai nemi izini zaka shiga rumfan wani ko zaka shiga shagon shi dan yin kasuwanci tunda gashi yana kallon ka kana kallon shi in kai sallama anan kawai ta wadatar to amma idan gida ne shine ake tsammanin akwai wani hirzi akwai wani sirri da mutum baya so sauran mutane su gani to idan ka fara ganin mutumin sai wasu malamai suka ce sai ka fara da sallama anan wa illam yaqa aynuhu alaihi idan ko idan ka bai ganshi ba baka hangen shi bada abilista izani sai ka fara da neman izini wal qaulani duk waɗannan zantukan guda biyu malai yace mukhalifani lisunnah sun saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kamar yadda muka ji daga hadisan nan ga sunan burjik wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama idza sta'dhana salasan lam yu'adhlam wa lam yu'dhallahu in sarafa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance a cikin al'adar sa da tafarkin sa idan ya nemi izini sau uku ba a bashi izini ba to sai ya kwana ya koma wa huwa raddun ala man yaqulu wannan ma martani ne ga masu cewa in zanna annahum lam yasma'u idan kana tsammanin ba a jiyo ka bane ba wai an ki amsa maka bane da gangan to zaka iya wuce uku kama a ce ana ta hayaniya ne a cikin gidan ana ta raba fada ko mata suna ta surutu ko kuma an kunna wani abin kallo ko wata murya ta radio ko talabijin wanda ta dauke hankalin mutane kana iya jiyowa kuma sai ka iya tsammanta cewa to hala ba a ji muryar ka bane sai wasu malamai suka ce in ka iya wannan conclusion din to kai salama fiye da uku yace wannan ma ba daidai bane wanda suka ce zada ala salat wa raddun ala man qala kuma mai da martani ga masu cewa yu'iduhu bi lafdin akhar sai ka canza wani lafazi inda cewa kai in shigo sai ka canza zuwa ina neman izini ko kuma ka canza zuwa akwai mutane a cikin gidan nan jama'a ba ko ba kwa jina ne ma'ana ka canza salon zancanka duk malamai sun yi waɗannan fatoyi a cikin mutawwalat na kutubul mazahib haka suke faɗi zaka gansu burjik maganganu amma duk malamin ya take taso anan yace dai sun saba wa sunna abin da yake asalin sunna shine kai sallama uku amin kai sallama daya ka nemi izini daya biyu uku in an amsa to in ba amsa ba sai ka koma sayyidina umar akwai kisar shi shahararriya wanda sahabi huzaifa ya goye sallama haka ya nemi izini har sau uku dan ya shigo inda umar yake ashe shi ko umar dan yana cikin wani hidima kamar ko ya fito daga wanka yana sa sutura haka da ya fito sai ya hangi wannan sahabi ya kama hanya bai koma sai ya kira shi ya ce yaya kuma bayan ka nemi izini ka tafi abinka ya ce ai saboda na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayan neman izini sai uku sai mutum ya koma ya ce to ni da ban san wannan karatun ba amma lalle sai ka nemo shaida da zai tabbatar da wannan karatu da haka sahabin nan ya tafi neman shaida ya samu dan uwan shi sahabi Abdullahi ibn Maslama ya zo ya mishi shaida akan tabbatar da cewa lalle shi ma ya ji wannan karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan kisa ce tabbatacciya al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita haka al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da wata riwaya a cikin littafin shi al-Musaddarak haka al-Imam Ahmad a cikin Musnad dukkanin sun fitar da wannan kisa wallahu ta'ala a'la dan haka wannan shine abin da yake tabbatacce a sunna sallama neman izini daya biyu uku zaka fada da kalma wacce take gambagari a bisa al'adar mutanen wannan yare ko a kabila ko yankin wurin mai ake cewa idan an zo shiga kuma hatta yara yana da muhimmanci a koya musu musamman a makarantu ofisoshi ne ko azuzuwa ne su ko a koya musu shigowa wuri da sallama da kuma neman izini kar kawai su dinga shigowa haka a gida sai ai musu tarbiya da irin wancan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wancan sahabi mai suna Kaladatu ibn Hanbal sai a ce fita kai sallama ka nemi izini sannan ka shigo sai a ce mishi wannan shine sunna za su rike daga nan ba zai sake ba insha Allah ba tare da hayaniya ko mari ko zagi ko tsinuwa ba faslu malam yace ga wata gaba wa kana min hadihi annal musta'dhina idha qila lahu man anta yaqulu fulan ibn fulan yana daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa annal mu'adhdhin annal musta'dhina wanda yazo neman izinin shigowa idan aka ce da shi man anta wane ne ya kulu fulan ibn fulan sai ce suna na wane dan gidan wane a bisa irin al'adar suna da ake fada kaga mu yanzu a nan kasashen mu turawa sun riga sun bata mu an cire lafazin ibnu ibnu daga cikin sunayen mutai har ma wanda a sunan shi akwai ibnu to zai zama wani garibi ne sunayen mu kawai za a ce ne kabir abubakar amin mustafa isa huntuwa shehu usman karai misali kawai sunayen ne kawai gatanan tarkib masjid me hukun wane ibnu wane ibnu wane to da gurgurdan abinda turawa ne suka kawo wannan al'ada yanda halaraba haka suke amma al'adal musulmi shine wane dan wane dan wane ina fata mun gane wannan kamar yadda yake gashi nan haka za ka ganshi a ko ina a cikin rubuce-rubucen larabawa da tarihin su inda na dani to sai ka faɗi sunan da aka san ka da shi ko laƙabi ko alkunya ko dai abinda da shi za a gane ka kar ka ce ni ne dinnan kar ka ce ni ne to haka ko da a waya ne idan aka buga waya an aka ce wane ne ka faɗi sunanka da za a gane ka da shi akwai ban mamaki da mutane suke taking offense da zaran ka tambaye su waye su kamar suna da wani abu da suke jin tsoro ko kuma suna jin cewa ba su da muhimmanci ne ya akai baka dau muryar su ba ko kuma baka da lambar su ko kuma yanzu su ne kamar su sai an ce su waye sanan za su shigo ya jama'a mu rage girman kai da zafin rai ka'idar shari'a ce ta addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya faɗi sunan shi ya faɗi ko shi waye in an tambaya ka faɗi ko kai waye amma wani da ka tambaye shi waye shi wani ma sai ya kwana yace yanzu shine za a ce ko ya ashar baƙo ne yazo ya ce yazo ya buga kofa ko ya kwankwasa kofar gida ko ya sallama aka ce waye kai wani sai ya ashar yace kaza 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 ya ma fasa shigowa in sai an tambaye shi ko shi waye to da yana ganin misali wata kila ya girme ka ko ta kila kanin babanka ne ko malaminka ne ko shine mai gidan kai dan haya ne dan me zaka tambaye shi waye shi duk irin wannan suna tasowa na san da daman mu ma da irin wannan experience akan irin waɗannan gaskiya mu guwa al'ada ce mutun yake fadan sunan shi ko kuma yayi picking offense an ce waye suka ce alaji wane ne mai gidan nan da kuke haya ciki dan ka kara tabbatar musu kai kan mallaki gidan sai a alaji barka da zuwa sai a bude maka shigo ka zo an san kudin haya ne ka zo ziyara ne ka zo ba zata ne ko ka zo rashin mutunci ne oho dai ko me ka zo yi ma dai kai ka wuce to haka kuma ma bako ne kai in dai bakon arziki ne kai me sa kake jin tsoron fadan sunanka ina fata mun gane wannan jama'a ala ayi halin dai a addinance fadan suna ake fulan ibn fulan aw yadhkuru kunyatahu ko ya fada alkunyarsa aw laqabahu ko ya fada laqabinsa sai Imam Nawawi suka ce ko da laqabin da baka so ne amma ya riga ya bi ka ba yadda ka iya waye ka ce wane ne gajere waye wane ne wanda ake ce mishi kaza har wani lokaci ma sai mutane su dauka ko a to ai yana ma kiran kanshi da suna abu kana iya ka ce musu amma bana son sunan nan ya na iya misali wane ne ce wane ne dan gurgu wane ne da ake ce ma sarkin talakawa wataƙila ana maka ana ganin ka buji-buji ba ka da kusisi ana ce ma sarkin talakawa ko kaga mugun laƙabi ne ai ko to haka ire-iren su suna nan ko kuma wani abu ne da za a gane ka da shi wala yaqulu kar ya ce ana kar ya ce ni ne kama qala jibrilu lil mala'ikati fi lailatul mi'raj kamar yadda jibril alaihi salam shugaban mala'iku gaba daya ar-ruhul amin yake ta faɗi ga mala'iku ga baki ɗaya a ƙofofin da suka wuce ƙofar sama ta ɗaya da ta biyu har zuwa ta bakwai a daren mi'raji ɗin daren da aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama ya gana da Allah ya karɓo sallah da aka tambaye shi lammastaftaha babas sama'i yayin da ya kwankwasa ƙofar sama a buɗe masa fasa'aluhu man suka ce wane ne faqala jibrilu duk inda ya ji aka ce wane ne sai ce jibril ne in suka ce kai da waye yace ni da muhammadu ne suka ce shi ma an ce ne yazo yace eh shi ma an ba da izini yazo ko kuma kamar da ake fassarawa har an riga ma an mishi wahayi da wannan fasara ce ba'idiya. Hadisi ne wannan dai sananne, hadisi ne mutawatiri, wastamarra zalika fi kulli sama'in wa sama'in, haka ya dinga tafiya sama bayan sama yana cewa wane ne wane ne. To ka duba girman mala'ika Jibrilu, da sai ya ce yanzu ku ba ku san waye yake bi ta nan ba kullum, ku ba ku san mala'ika Jibrilu ba, ba ku san ni ba ne, ni ne ogan ku gaba daya. To sai ya sa a canza musu suna yake kenan, ko ko a rendering din su useless saboda sun tambayi waye shi, amma sai ya ce wane ne. Ku mun gane wannan kissa ta Isra'i da Mi'rajin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tafiyarsa kissa ce mutawatira, kamar yadda al-Kittani yake faɗa a cikin littafin Nazmul Mutanafir fil ahad fi dhikril mutawatir, yace akwai sahabi sama da 45 suka ruwaito wannan kisa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama, da haka yana daga cikin al-mutawatir. Da haka ga babu takhriji, mutawatiri baya buƙatar takhriji, ba a cewa wane ya ruwaito ya inganta ko bai inganta ba, yafi karfin haka. Wa kadhalika fi sahihaini, haka nan yazo a cikin Bukhari da Muslim, lamma jalasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil bustan, akwai riwaya ta al-Imam al-Bukhari da Muslim wanda sahabi Abu Musa al-Ash'ari ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya bada labarin kissar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wata gona, ya zauna ya sa kafar shi a cikin wata rijiya yana ta kada ta yana wasa da ita din, yace musu ku tsaya a bakin kofa, duk wanda ya zo shiga sai an tambayi waye shi, kuma sai an zo an gaya mana na bada izinin ya shigo. Waja Abu Bakr radiyallahu anhu, sayyidina Bakar yazo Allah ya kara masa yadda, fasta'zana, yazo gun masu gadin sa Abu Musa din ne, yace musu zan shigo, bayan ya sallama yace in shigo. Faqala man, aka ce wane ne, qala Abu Bakr, kace Abu Bakr. A riwaya cikakkiya tana nan a cikin koda Riyadus Salihina, sai an je an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga wane yana neman izini, ce to a bar shi ya shigo, kuma a ce ina mishi bushara da aljanna. Had sai sai da dukan su goman nan suka shigo, al-asharatu mubashiruna bil janna, yana musu bushara daya haka. To haka, thumma jaa Umaru fasta'zana faqala man, qala Umaru thumma Usmanu kadhalika, kowa in yazo aka ce wane ne shi, sai ya ce ni ne wane, baya fadan mukamin sa, yace ni ne as-siddiqul akbar, ko yace ni ne Faruq Umarul Faruq, ko ni ne Zunnuraini, ko ni ne wane, ni ne Abul Hasanaini, ni ne kai baka san ni dan uwan manzon Allah bane, zaka ce sai na nemi izini, kai baka san ni ne abokin shi ba, wanda muka taho hijira tare. Kaga ya kamata ustadai su koyi wannan ladabin jama'a da sauran mutane. Mutane suna da girman kai da fadin rai da jin cewa su sun isa, sun fi karfin su budoka. Wannan yana da gaskiya abin da ya lalata mana kasar mu ta Najeriya da al'umman mu. Akwai mutane da suke ganin su ba za su iya bin doka ba, daidai da gosulo wannan akan titi ba za su iya tsayawa har wato tafiyar ta kawo kansu ba, dole sai sun sauka daga kan titi, sun bi dama, sun bi hagu, sun kara tushe hanyar. Wannan dai yana da gaskiyar rashin ladabi. Nan Nijar in ka je da muke ganin kamar raina su, sai ga sun fi mu hankali, sun fi mu iya bin doka da oda ta abubuwa. Yanzu mutum kana tambaye shi ya sunan shi, sai mai da abun fitina akan titi, kana ce mishi haba malam, gaga ka kamar siffar mutanen kirki, kana kare doka sai ya zage ka. Kana cikin randa ba wuri, sai wani ya auko da mashin kuma ya ci zarafin ka, cewa wai kai baka san abin da kake. Duk wannan rashin bin doka da oda da manyan mu suke, mu ma muka koya, duk shi yana da gaskiya abin da ya bata kasar nan. To haka kuma, duk inda ka je zaka taron mutane a cikin wasu kungiyoyin su ko kwamitoci ko cikin wasu harkokin su ko inda suke rayuwa, zaka ga ba kowa ne ke bin doka ba, har ma wanda yake bin doka din ana ganin shi wawa ne, shi bai san abin da yake ba. Musamman in aka ce babba ne, yana bin doka, a ce yana zuwa office karfe 8 bai tashi sai karfe 4, sai ga wannan wawa ne bai san abin da yake ba. Mutane ba su zuwa aikin da aka dauke su za su yi, sai ran da suka ga dama ba sa rike gaskiya, ba sa diddai, gashi na abubuwa su lalace mana a kasashen mu, muna ta korafi kuma muna zagin wasu. Alhalin wal aibu fina, aibin a cikin mu yake, Allah ka gyara mana. Wannan riwaya ce tabbatacciya, al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita da al-Imam Muslim bin al-Hajjaj a cikin as-sahihain kenan, wa fi as-sahihain, har ila yau a cikin Bukhari da Muslim an Jabir, daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma yace ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fadaqaqtu albab, nazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na kwankwasa kofa. Fa qala man dha, manzon Allah yace wane ne? Fa qultu ana, sai irin abun yace ni ne. Fa qala ana ana, yace ni ma ni ne. Ka annahu kariha, manzon Allah yana nuni zuwa ga ya kyamaci wannan kalma. Idan mutum ya sallama aka ce waye, yace ana, kawai sai ka ce to ni ma ai ni ne, ko kuma kawai kai tsaki ka juya abunka, idan kai ma mai fushi ne kenan ko. Ko sai mushi to in ba za ka faɗi sunanka ba sai ka koma. Ya kamata dai mutum ya faɗi sunan shi. Al-Imam al-Bukhari fitar da wannan riwaya da shi da Al-Imam Muslim dukkaninsu sun fitar da ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zancen shi sai aka ji kyamatar irin wannan kalma da muke yawan faɗa ni ne ni ne. Walam mastazanat ummu hani'in qala laha, a lokacin fathu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka a masaukin sa, ummu hani'in wadda ƴar uwar sayyidina Ali ce yaya take ga sayyidina Ali, ta zo tana neman wata alfarma cikin gaggawa. Sayyidina Ali zai kashe wani kafiri wanda ita kuma ta bashi amana, ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don neman ceto ga wannan mutumi. Sai ta shigo ta nemi izini. Qala laha, yace man hadhihi, yace wace ce wannan? Qalat ummu hani'in, tace ummu hani ce. Wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim. Falam yakrah zikra al-kunya, kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyamaci ambatan da taima al-kunyanta ba, dan cewa yayi ma marhaban bi ummi hani'in, madalla lale da maraba da ummu hani. Wa kadhalika lamma qala li abi dharrin, hakanan sa'ad da ya cewa abu dharrin man hadha, wane ne nan? Qala abu dharrin, yace abu dharrin ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadhalika qala lamma qala li abi qatada man hadha, qala abu qatada, hakanan da ya cewa abu qatada wane ne? Yace masa abu qatada ne. Duk waɗannan dai suna nuni izuwa ga cewa zaka iya ambaton suna, wane dan wane, ko laqabi, ko alkunya, duk waɗannan ba sa nuni izuwa ga girmama kanka ko kuma nuna kafi karfin kowa. Amma duk abin da zai zama wani mukami ne da zaka faɗa wanda zai nuna kamar kana dagawa ko kana firgita mutanen wajen, to ka guje shi, sai dai in ya zama dole. Misali a kazo ka kwankwasa kofa an ce waye, koda kai wani jami'in tsaro ne amma ba ka zo kama su bane, sai ka faɗi sunanka kawai, ba sai ka ce captain wane bane ko ASP wane. Idan kana faɗa ka za su firgita su ji kamar to ko sun yi laifi ne. Kawo kuma aka ce hatta tasta'anisu, har sai kun natsar da zukatansu, kun sa ba sa jin tsoron gamuwa da ku. To ka zo gun ɗan uwanka, dan kai jami'in tsaro ne kawai, sai kuma kawai kwankwankwan waye, kawai sai ka ce ƴan sanda ne. To kaga da ka faɗa haka za su fara tunanin to me suka yi. To ba a so ka firgita mumini irin wannan firgitawa, sai ka ce lado ne, ce wani lado ce wanda ya shiga aikin ɗan sanda. Misali ko mun gane tunda ba ka zo aikin ɗan sanda ba ne. Amma idan ka zo yin aikin ɗan sanda ne, ka zo kamawa, to babu laifi ka gaya musu cewa ƴan sanda ne, muna da magana da ku ne, jami'an tsaro ne daga wuri kaza, ko kuma mun zo ne don neman ba'asi a kan kaza, domin yanzu aiki kuka zo. Amma abinda ake so ka guji duk abinda zai sa su ji ƙasƙanci, ko mutanen wurin su ji tsoro, ko su ji tawaya. To haka ga irin wancan misalin da muka yi, kiyateka ko landlord ko an ki biyan kuɗin haya, watanni sun yi nisa, shekara ta tafi, kana ta nema ka kama tenant ɗin ko yau kayi asibanci ka taho ka ƙwanƙwasa gidan, wane ne? To kiyateka ne, saboda yanzu ka zo aiki ne. Ko mun gane tunda kana da matsala da shi, sai ka ce kiyace ka ne, kuma ai dai ka san abin da ya kawo ne, na ji muryar ka, wallahi ka gudu. Kaga tun daga nan sai a fara rikicin kenan. Eh, duk da yake kiyace ka ya kamata ya dinga sauƙaƙawa mutane ko, amma mutane suka ki biya zai iya musu wannan sammatsin, ko wani kafinta marar gaskiya, ko tailor ya cinye ma kaya, ka je ka rasa yadda zaka kama shi, tsakar dare ka je gidan shi ka wankwasa, waye? Sai ka ce Sabi'u ne wanda ya baka ɗinki ɗin nan don ya sa abin da ya kawo ka. In ma zai fara rantsarantse, ko ya ce matan shi ta ɓoye shi, ko ta ce ba shi da lafiya, dai ya san abin da zai faɗa. Amma dai ka faɗa mishi abin da zai san me ya kawo ka, a inda ka zo wani abu ne na musamman. Ina fata mun fahimci wannan. Shi ne sai malam ya ce faslun, wa qad rawa Abu Dawud anhu sallallahu alaihi wasallama min hadisi Qatada an abi rafi'in an abi huraira yace al imam abu daud suleiman bin al ash'as al sijistani sahibu sunan rahimahullah ya ruwaito daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama min hadisi qatada daga hadisin qatada bin du'ama bin qatada as-suddusi daya daga cikin manyan tabi'ai abul khattab wanda na daga cikin rijalus sitta wannan babban malami ne daga cikin malamai duk da kamar da al-imamu az-zahabi ya ambata an tuhume shi da qadariyanci kuma da tadlisanci da yake yi daga ainihin du'afa amma al-imamu az-zahabi yace malamai sun yi ihtimalin sa saboda girman ilimin sa sun kauda kai akan wannan suna ansar riwayar sa in ba matsalar ta bayyana karara ba karanta tarjuma sa a cikin siyaru a'lamin nubala da littafin mizanu al-i'tidal dukkanin su na al-imamu abu abdullahi Muhammad ibn Uthman az-Zahabi rahimahullah daga sahabi Abu Rafi'in wanda bararren bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka an Abi Huraira daga Abu Huraira radiyallahu anhu an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulur rajuli manzon Allah yace rasulur rajuli ila rajuli idnuhu idan ka aika a kira wani to idan yazo wannan aiken da kai na a kira shi a matsayin izinin shiga ne da yazo kawai sai ya shiga ma'ana dama kana expecting din shi kana tawakkui kana sa ran zuwan sa san da ka aika kace je ka ce wani yazo ina kiran sa to da zaran yazo wannan sakon da ka aika na a kira shi to didi yake da izinin shiga wa fi lafzin idza du'iya ahadukum ila ta'amin in an kira dayan ku zuwa ga walima cin abinci thumma jaa ma ar-rasuli sai yazo tare da dan sakon da aka ce je ka kira wani yazo mu ci abinci suka taho tare fa inna zalika idhnun lahu wannan izini ne gare shi to wannan bayyana isnadin da yayi anan ishara yake zuwa ga wata matsala sananniya a cikin ilimin hadisi a cikin ilimin rijal game da cewa wannan malami Qatada ibn Da'ama as-Suddusi al-Allamah ad-Darir bai ji hadisi daga Abu Rafi'in ba kamar da shi Abu Dawuda ya ambaci haka karara a cikin sunan dinsa to amma al-Imam al-Hafiz Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ya tattauna akan wannan mas'ala a cikin littafin shi Fathul Bari ya tabbatar da cewa lallai ya tabbata Qatada ya ji wannan hadisi daga ainihin wato Abu Rafi'in kamar da shi kanshi Bukhari ya ruwaito wata riwayar take nuni zuwa ga haka a can ƙarshen Sahihul Bukhari Kitabu Tauhid daga Sulaiman Taimi daga Qatada yace anna Abu Rafi'in haddathahu bai tadlisin ba an wannan kuma riwaya ta zama mutaba'a ga waccan har ila yau al-Imam al-Bukhari ya fitar da wata riwaya a cikin al-Adabul Mufrad wanda al-Sheikh al-Albani ya inganta ta a cikin Sahihul Adabul Mufrad wanda take nuni zuwa ga cewa an samu wata hanya ta hanyar Muhammad dan Sirin daga Sahabi Abu Huraira da isnadi tabbatacce haka wani wata riwaya mauqufiya daban har ila yau a cikin Adabul Mufrad daga Sahabi Abdullahi dan Mas'udin ya bada fatawa akan haka har ila yau al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah ya fitar da wannan mauqufiya daga Ibn Mas'udin a cikin al-Adabul Mufrad da isnadi wanda yake salihun insha Allah da haka waɗannan mutaba'at da waɗannan shawahidu suna nuni zuwa ga tabbatar wannan hukuncin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da kuma nuni zuwa ga cewa matsalar da ake tsoro ta cewa Qatada bai ji riwaya daga Abu Rafi'in ba to wannan magana lam yusib Abu Dawuda fil qawli biha Abu Dawuda bai dace ba rahimahullah wajen fadin ta dan ga Imam al-Bukhari ya ruwaita riwayar take nuni zuwa ga tabbacin saduwa da jin hadisi tsakankanin Abu Rafi'in da shi Qatadatu bin Du'ama as-Suddusi rahmatullahi ala al-jami' wallahu ta'ala a'lam sai malam yace wa hadha al-hadithu fihi maqalu kaji magana wannan hadisi akwai tattaunawa game da shi qala abu ali al-lu'lu'i abu ali al-lu'lu'i yake cewa sami'tu aba dauda yaqulu qatadatu lam yasma min abi rafi abu dauda yana fadan cewa qatada bai ji riwaya daga abu rafi'in ba wa qala al-bukhari fi sahihi bukhari kuma yace wa qala sa'idun sa'idu yace an qatada daga qatada an abi rafi'in, daga abu rafi'in, an abi hurairata, anin nabi sallallahu alaihi wasallama, huwa idhnuhu. Kaga wannan ta'liki ne, fa dhakarahu ta'likan li ajalil inqita'i fi isnadi, ya ambace shi mu'allaqan saboda inqita'in da ke cikin isnadin. Wa dhakara al-bukhari fi hadha al-bab hadithun yadullu hadithan yadullu ala anna itibara al-istidhan. Kafin mu wuce waccan maganar mun riga mun gama ta, ƴan uwa suna iya koma littafin Fathul Bari mujalladi na 11, zaka ga waɗannan maganganu a inda Ibn Hajar ya tattauna su. Sannan kuma isnadin yana nan zahirinsa dake cikin Kitabut Tauhid ƙarshen Bukhari, wanda yake nuni zuwa ga tabbacin saduwa din. Da haka waccan magana ita ce marjuhiya, magana Abu Dawuda akan gamuwa tsakanin al-Imamu Qatadah ibn Du'ama da shi da Abu Rafi'in, wallahu a'lam. Yace wa dhakara al-Bukhari fi hadha al-babi hadithan, al-Imam al-Bukhari ya ambaci wani hadisi a wannan babi, yadullu ala anna atibara al-istidhani ba'da ad-da'wa, yana nuni zuwa ga lura da neman izini bayan an gayyaci mutum. Wa huwa hadithu Mujahidin an Abi Hurairata, dakhaltu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wajadtu labanan fi qabhin fa qala idhhab ila ahli as-suffa fad'uhum ilayya. Abu Huraira yace na shigo na jin yunwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai naga nono madara a cikin wani kwano, sai manzon Allah yace je ka kira mun ahli suffa, wannan wato majalisa ta talakawa masu kwana a masallaci wanda ba su da kowa, ba su da komai din, ka je ka kira su. Qala Abu Huraira yace fa ataituhum, sai na je gare su, fa da'awtuhum, na kira su, fa aqbalu, sai suka taho gaba daya, fasta'adhan, da suka zo din kuma sai suka nemi izini. Da haka babu laifi koda an kira ka din ne, in ka zo ka nemi izini. Sannan kuma in ka shiga ba da neman izini ba, musamman kun taho da dan sakon, to anan kuma baka yi laifi ba. Saboda wancan hadisi yana nuni zuwa ga wato rage karfin neman izinin idan an kira ka ne, idan an aika a kira ka, an aiki dan sako ko an maka waya, ko an aika maka sakon ka ta kwana cewa ka zo, ana gayyata ka taro, ko ana gayyata ka walima, ko kai ake jira ka zo za a yi wani meeting, to da zaran ka zo za ka iya shigowa irin wannan yanayi. Amma gashi su sahabbai sun zo sun kuma nemi izini din, mun ji kuma cewa riwaya take nuni zuwa gaba dole bane, fa adina lahu, sai ba su izini, fa dakhalu, sai suka shiga gabaki ɗayan su. Wannan riwaya mun karanta ta a baya game da kissar wannan shan nono da suka yi har suka sha suka sha. Sannan shi Abu Huraira shi ma ya sha har sai da ya kat, har sai da manzo Allah ya ce mishi ka sha, yace ba na jin akwai wani wuri, wani lungu da zan iya zubawa. Har shine sai malamai suka fitar, sai Imam Nawawi suka fitar da fiqhun cewa wannan yana nuni zuwa ga halastin mutumin da ke jin yunwa, ko wanda baya samun abinci kullun, idan ya samu to ba dole sai ya raba cikin shi gida uku nan ba, sai ya ci har da na gobe kenan. Ko mun gani sai ya ci iya ci shi, saboda bai da garanti akan yaushe zai samu next meal kuma. Wallahu ta'ala a'lam. Da haka yace har sai da yace wallahi ba inda zan zuba. Yana daga cikin ma'alim na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan hadisi Bukhari ya kaddace da fitar da shi daga cikin ashabul kutubu sita. Wa kad qala ta'ifa, wasu malamai kuma suka ce bi anna al hadithaini ala halaini, waɗannan hadisan guda biyu za su ɗauki kowanne ya ɗauki hali ɗaya daga cikin biyu. Fa in ja'a da'i ala al fawri min ghairi taraqi, idan aka aika wani ya kira ka sai ka zo nan take ba tare da kayi jinkiri ba, to lam yahtaj ila istidhani, ba za ka buƙatu zuwa ga neman izini ba. Wane ne makwabcinka ya aika a kira ka yanzu nan, sai zama lokacin da ka ci babu jinkiri, kawai daga aka gaya maka ɗauko hula ka kawai ka taho. To a irin wannan yanayin idan ka zo ka ga yana cikin jiranka ne, ko kuma waya kuka yi, wane ka zo mana mu yi kaza ko mu ci abinci, gashi ina jiranka. To kaga in ka ce mishi to ga nan zuwa, kana aje waya sai ka taho, to dama yana tawakkuin zuwanka ko? To a lokacin zai kawar da duk wani abu wanda bai so ka gani, zai sa sutararsa, matan gida zai umarce su kauce ko su sanya hijabansu. To dama abinda ba a so ka gani din shine kar ka ga tsaraicin wani ko ka ga sirrinsa ko? To a irin wannan lokacin idan ka zo ba sai ka nemi izini ba, kawai sai ka faɗo ɗakin da kai sallama sai ka shigo. Fa in taraka maji'u anid da'awa, idan ko kai jinkiri
wa talal waqtu zamanin yayi tsawo wanda a bisa al'ada ya wuce lokacin da za a ce ana jiran ka jira yadda an shirya a ganka ihtada ila isti'zani zaka buƙatu zuwa ga isti'zani wannan fiqhu ne mai kyau daqiq jiddan wa qala akharuna wasu suka ce in kana inda da'i man qad azina lahu qabla maji'id da'awa mad'u lam yahtaj ila isti'zani akhar idan ya zama a gurin wanda ya kira mutane din akwai wanda an riga an bashi izini ya shigo mutane sun fara shigowa cikin wurin ba shi kadai bane baya cikin halwa kenan in ka zo ka tara an fara taruwa a wurin walima ko wurin meeting din ko wani abu to kaga yanzu babu wanda yake cikin halwa da zai buƙaci zuwa ga dole sai ya boye wani abu to babu laifi kana iya shigowa ba tare da ka nemi izini ba lam yahtaj ila isti'zanin akhara ba za ka nemi wani izini ba wai lam yakun indahu man qad azina lahu in ba a riga an ba wani izini ba kai ne farkon zuwa lam yadkhul hatta yasta'zi wannan ma wata fuska ce mai kyau daga cikin fuskoki cewa idan bai riga wani bai riga ya shigo ba babu alamar wani ya riga ka zuwa shi mai gidan ne kadai a ciki ko mai gayar to zaka nemi izini a irin nan wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ila makanin yuhibbu linfirada fi amara man yumsikul baba falam yadkhul alaihi ahadun illa bi idhnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana son ya shiga wani wuri ya keɓanta shi kadai ya zauna shi kadai to idan ya shiga irin wannan wurin yakan sa wani ya je ya tare mishi kofa baya yadda wani ya shigo sai da izinin sa haka ya tabbata kamar yadda muka ji a riwayacin ta Abu Musa al-Ash'ari a cikin Bukhari da Muslim sannan akwai riwaya ma a Nafi ibn Abdul Harith wanda ke cikin sunan Abi Dawud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada shi mutumin ya bada labarin cewa ya fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa dakhala ha'itan ya shiga cikin wani danni inda aka kewaye sannan ya ce da wannan mutumin amsikil baba ka rufe kofa kar ka bar kowa ya shigo sai da izini kuma isnadin wannan riwaya ta Imam Abu Dawud isnadi ne kyakkyawa insha Allah dan haka babu laifi kenan mutum ya shiga gida ko daki ya kulle ko ya sa mukulli ko ya sa mai gadin shi ko yaron shi ko matar shi ko duk wani wanda ke mishi aiki ko zai iya masa wannan aikin ya hana kowa shigowa har sai ya gama abin da yake ko kuma ya ce duk wanda zai shigo sai an tambayi wane ne ko kuma wane kawai na yadda ya shigo duk yana ya halasta mutum ya wannan kuma ba wulakanci ne aka yi maka ba idan ka zo kaga an yi haka sai ka koma din in baka cikin wanda aka ba wa izini kaka dauka wulakanci to yana yin wani abu ne wanda zai amfane shi ko yake da muhimmanci gare shi ko kuma baya son kowa ya sani faslu wa amma listi'zanu allazi amara Allahu bihi al-mamalika mamalika amma neman izini wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi su dinga yi wa man lam yablug al-huluma da wanda bai balaga ba fil awrati thalath a waɗannan lokutan yin tambur guda uku qabla al-fajr wa waqti az-zahirati wa inda an-nawmi kafin sallar asubahi da kuma waqti az-zahira lokacin da rana ta take sanda yake baccin rana wa inda an-nawmi da wurin bacci lokacin bacci fadan Allah ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinukum alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم كو ثلاث اورات ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث اورات لكم فدان الله يجي يا كون دوك ايماني daga yanzu wadanda suke bayi a cikinku da yara wanda basu balaga ba su dinga neman izinin ku in za su shigo a lokuta guda uku salasa marratin su nemi izini su uku in shigo lokutan guda uku sune min qabli salatil fajr kafin sallar asubahi wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira da sa'ad da kuke cire kayan ku kuyi baccin rana wa min ba'di salatil isha da kuma bayan sallar isha Allah yake salafu auratin lakum wadannan lokuta ne guda uku na kebancewa a gare ku wanda bisa al'ada mutane sukan cire kayan su zauna da kaman a ce kayan cikin gida haka ko underwear ko makamancin haka to sai su dinga neman izini dan su sauran mutane da ma za su nemi izini a kowane lokaci amma su wadannan mutun yana da bayi wanda suke aiki a cikin gidansa sawa'un maza ne ko mata wadanda suke mishi aikace yana da ƴaƴa da jikoki da marayu waɗanda suke ƙananan yara ne suna yawace yawace a cikin gida su ne aka ce su ma kar su shiga cikin wurin kwanciyarsa ko wurin keɓancewarsa da iyalansa a irin waɗannan lokutan su ma sai sun nemi izini Allah ya ce laysa alaykunna junahun ba'daha ko babu matsala tsakankaninku da su ba'dahunna bayan wannan lokacin tawafuna alaikum suna kewayewa tsakankaninku babu matsala suna iya shigowa ba waɗannan lokutan ba su fita ba tare da izini ba in sun yi sallama amma waɗannan lokutan su yi sallama su kuma nemi izini kafa uku in an ba su izini sannan su shigo shine yace irin waɗannan fakana ibn abbas ya amuru bi sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu an abi ya kasance yana umarni da ayi haka wa yaqulu yana cewa tarakan nasul amala biha wannan ka'ida ta addini da qur'ani ya kawo yana cewa mutane sun daina aiki da ita faqala ta'ifa wasu suka ce al ayatu mansuha ayar an goge ta ne walam ya'ti bi hujja wanda suka faɗa haka basu kawo walam ta'ti bi hujja wanda suka faɗa haka basu kawo wata hujja da take nuni zuwa ga nasu ba da haka magana ce da bata da ƙarfi kenan wa qala ta'ifa wasu kuma suka ce amru nadabin wa irshadin umarni ne na mustahabbanci da shiryatawa ba umarni ne na wajibci ba la hatma ba dole bane wa ijabin ko wajibci ba walaysa ma'aha ma yadullu ala sarfil amri an zahiri masu wannan magana su ma basu kawo wani abu da ke nuni zuwa ga karkatar da wannan umarni da Allah ya ce liyasta'zin kaga ya kawo da lamu da nunun na abin nan liyasta'zin nunun ta umarni abin nan lamun na lamun amri da ake cewa wanda take nuni ba karfin umarnin basu kawo dalilin da zai kore wannan umarnin daga zahirin wajibci ba wa qala ta'ifa wasu kuma suka ce al ma'mur bi zalika an nisa'u khassa wanda aka umarce su ne haka kawai su ne mata bayi mata da iya mata wa amma rijalu su ko maza fa yasta'dhinuna fi jami'il awqat za su nemi izini a dukkanin lokaci wa hadha zahirul butlan kaga wannan a fili yake cewa ba daidai bane fa inna jam'al ladhina da Allah yace wal ladhina lam yablughu liyasta'dhinukum alladhina malakat da wal ladhina lam yablughu wannan lafazin alladhina din la yakhassu bihi al mu'annis babu yadda za a yi a kebance shi da maza da mata in ma za a kebance sai dai a kebance maza wa in jaza itlaquhu alayhinna ma'a dhukuri tagliban ko da yake ana iya kiran mata da shi in suna tare da maza bisa taglibi wa qad qalat ta'ifatun aksa hadha wasu kuma suka ce a maza ne kawai za su nemi izini a wancan mata ne za su nemi izini kawai banda maza wasu kuma suka ce maza ne za su nemi izini kawai banda mata innal ma'mura bidhalika ar-rijal duna an-nisa suka ce waɗanda ake wa umarni da yin haka su ne mazaje banda mata nazaran ila lafzil ladina fil mawdi'aini suka kalli lafazin allazina wanda yazo a wuraren guda biyu walakin siyaqul ayati ya abahu fata'ammalhu yace amma yadda jeren giyar ayat tazo to yana nuni zuwa ga ba haka abun yake ba ka tsaya ka kalla da kyau wa qala ta'ifa wasu kuma suka ce kana al'amru bil isti'zani fi dhalika alwaqti lil haja an ba da umarni ne akan wannan neman izini gurgurdan bukata thumma zalat sai bukatar ta gushi wal hukmu idza thabata bi illatin zala bi zawaliha kaida kuma usul fiqi shine idan aka ba da wani hukunci saboda wata illa idan illar ta kauce to wannan hukuncin ya kauce kamar misali halascin cin mushi yana halasta ne ga wanda yake cikin yunwa da ikrari zai iya mutuwa nazaran ya fita cikin wannan yunwa da bukata ya dawo inda akwai abinci akwai wadata to wannan hukuncin na halasci ya kau farawa abu daud fi sunanihi anna nafaran min ahli al-iraqi qalu li ibn abbas al-imam abu daud ya ruwaito a cikin sunan dinsa cewa wasu mutane daga cikin mutanen iraqi sun tambaye ibn abbas suka ce ya ibn abbas kayfa tara hadhihi al-ayata ya kake ganin wannan aya allati umirna fiha bima umirna ga irin umarnin da aka yi mana a cikin aya wala ya'malu biha ahadu amma ba aiki da aya fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zin kumul ladina malakat aymanukum zuwa karshenta
فقال ابن عباس سي ابن عباس يكي تشا ان الله حكيم رحيم بالمؤمنين الله yana da hikima kuma yana da tausayi ga mu'minai yuhibbu sitra a wannan lafazin yazo da inna Allah hakimun sittirun yuhibbu sitr wanda yake tabbatar da cewa as-sittir sunan Allah ne subhanahu wataala tabbatacce da yake baya cikin jerange waɗancan sunaye waɗanda suka zo a cikin hadisin nan na al-imamu at-tirmidhi wanda akwai ittirabi dama a cikin su yace yuhibbu sitra Allah yana son rufin asiri wa kana an-nasu laysa li buyutihim suturun wala hijalu kuma a da can mutane sun kasance gidajensu ba su da sutur ba su da labulai ba su da kofofi wala hijalun ba su da al-hajala shine ɗakin amarya bedroom na amarya wanda an kawata shi an mishi kwalliya an sa sabon gado da sabon zanin gado da manne-manne da turaren wuta shi suke ci mishi al-hajala da yawan su hijal to larabawa a da ba su da gidaje ginannu ma tukunna ba kowa ne yake gida ginanne na ƙasa ko bulo ko katako ko gilashi a gidaje ne na khiba'u ne suke gashi nan wabaidatu khidrin la yuramu khiba'uha khiba din shine kamar a ce tanti wanda ake kafawa na fata ko tamfo tamfol ko wani abu ko dai wani abu da daga cikin abin da technology su ya ba su dama ko a ilimin su ko yanayin kasar su ya ba su dama shine za a zo a kakkafa a sa tsanu ko sanduna a kafe shi shine ɗakin amarya ko ɗakin mai gida wanda in iska ta daga ma wani ma zai wuce din ya garin ku haka suke rayuwa a farkon al'amari in ba kaman cikin makka da ake da gidaje ginannu ba kuma ba kowa ke iya gina su ba sai kuma wasu wurare a cikin bangarorin Najd a ƙarshen jahiliya inda kaman su Zuhair ibn Juzaima al-Absi yayi kokari ya kafa gari wanda har sai da zama abin mamaki ana zuwa kallo cewa wai Laraba sun yi gari ginanne kowa da gida da daki da zauri da bayi ana mamaki a lokacin saboda ba saba da wannan ba tunda tafiye-tafiye suke kullun suna bin inda za su samu ruwa da yabanya inda za su ciyar da dabbobin su awakai da tumakai da raƙuma da dawakansu su don haka sai ya zama wannan magana ta nuna zuwa ga asali cewa da ne ba su da gidaje irin waɗannan da muke iya gani kuma yake sawarawa to a dalilin haka sai ya zama farubama dakhala al-khadim bawa da yake aiki ko boyi-boyi ko almajirin gida yana iya shigowa awul waladu ko da aw yatimatur rajuli ko marainiya da take a gidanka kana rike da ita dan wa yar wa ko kani ko wata marainiya da kake rike da ita war rajulu ala ahli ya zama a daidai lokacin wato mutun yana saduwa da matarsa fa amarhumullahu bil isti'zani fi tilkal awrati shine Allah yace su nemi izini kafin su shigo cikin waɗannan sutur din ko hijalu din waɗanda su ne ɗakuna irin nasu abin nan ko abin nan al-hajla kamar yadda muka ji daga nan ake cewa at-tahjil gashi nan gurran muhajjilina wato wanda suke da haske irin hasken ɗakin amarya hasken goshin amarya ko ɗakin amarya at-tahjil yana nufin hasken amarya ko hasken doki wanda aro ne aka yi daga wancan haka akan ce al-hajlu sune abun hannu ko abun kafa mundaye ko awarwaro wanda su ma bisa dabi'a suna kyalkyali to duka ne daga wannan kyalkyalin da ake sa ran a samu daga ɗakin amarya ko kanshi da makamantansu wallahu a'lam faja'ahumullahu bis-suturi wal-khayl sai Allah cikin hikimarsa da alherinsa ya kawo al'umma wadata suka dinga yin ɗakuna da ake yin kofofi da wunduna a rufe shi rub wal-khayr kuma yabo musta al-khayri falam ara ahadan ya'malu bidhalika ba'd Ibn Abbas yace daga nan ni ban ga wani na aiki da wannan karatun daga nan ne mutane suka daina aiki da karatun kamar mutane ne suka fahimci cewa to yanzu ba su da buƙatuwa zuwa ga wannan karatun dan dama ana tsoron giggilmawar ire-iren waɗannan mutane ne dan su ga wani abu da ba a so su gani sai ya zama yanzu a aikace ba za su iya samun halin gilmawa zuwa ga wannan wuraren ba dan wuraren dama suna rufe ne ruf duk sanda za a yi wani abu da ba a so wani ya gani to rufewa ake
sai mallam yace wa kad ankara ba'dhum thubuta hadha an ibn abbas wasu sun ƙaryata sun yi inkarin tabbatar wannan hadisi daga ibn abbas kamar imam al-munziri yana daga cikin wadanda suka yi inkarin wannan hadisi suka ce bai tabbata ba wa ta'ana fi ikrima wa lam yasna shay'an kuma suka soki ikrima al-barbari maula ibn abbas wanda shine tabi'in riwaya sai ya ce wa lam yasna shay'an wanda haka bai yi komai ba bai dace ba duk da yake ikrima al-barbari maula ibn abbas yana daga cikin malamai masu riwaya wanda akwai maganganu da yawa akan su karanta littafin mizanu la ikdal fi naqd ar-rijal na al-imam adh-dhahabi da littafin siru a'lam an-nubala zahabi ya tattauna ya kawo maganganu karanta littafin tahzibu at-tahzib na al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani idan ka koma cikin taqribu at-tahzib zaka ga ibn hajar ya narke wannan magana yake cewa wannan malami ne thiqatun ne sabtun amintacce ne sai yace waɗanda suka yi magana akan shi basu dace ba domin daga cikin tuhumar da aka mishi an tume shi da ra'ayin ibadiyya sune ƴan khawarija masu kashe mutane an yi mishi wannan tuhuma an tume shi wasu sun tume shi da ƙarya cewa yana yi wa ibnu abbasin ƙarya an tume shi da abubuwa daban-daban amma duk basu tabbata ba musamman muka lura cewa ashabul kutubu sita gaba daya sun fitar da riwayar sa sun amince da shi in banda al-imamu muslim shi ya yi mishi riwaya ne a duk inda ya kawo shi mutaba'a ce bai fitar da shi a cikin usul ba ya yi mishi muhayada ya kyamaci hadisansa ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 104 babban malami ne a cikin tabi'ai wanda da bawa ne na wani mutum sai ya ba da kyautarsa ga Ibnu Abbas aka ce kuma yana yaro hatsabibi ne baya jin magana tun yana yaro kankani Ibnu Abbas ya dinga koyar da shi har ya buƙatu zuwa ga wani lokaci ma sai ya daure shi ya sa shi a mari kamar yadda Bukhari din ya rawaito a cikin Kitabul Ilmi a farkon Sahih Bukhari Allah ya taimake shi dai a haka yana cikin mari ya haddace Al-Qur'ani ya koyi karatu ya zama malami sannan Ibnu Abbas ya enta shi duk da yake wata riwaya ta nuna cewa Ibnu Abbas har ya mutu bai enta shi ba sai da ya mutu ne sannan magadan Ibnu Abbas suka bashi yancin shi wallahu a'lam kamar yadda wasu daga cikin malaman tarajimu suka bada labari to dan haka raunata shi ba abu bane da za a ciri ba daidai bane dan malami ne abin karba hadisin sa wa ta'ana fi amr ibn abi amr maula al-mutallib haka kuma suka soki amr ibn abi amr maula al-mutallib ibn abdullah ibn hantab akwai mutallib ibn abdullah ibn hantab al-makhzumi al-quraysh القرشي المخزومي هنا ده بررن باوا شيني wannan mutumin mai suna Amr bin Abi Amr to shi ma sai suka soke shi suka ce shi ma ba a karban riwayar sa wanda shi ma daga cikin rijalul jamaa Ibn Hajar a cikin Hudas Sari muqaddiman Fathul Bari da kuma cikin Fathul Bari din duka yayi magana akan wannan mas'ala inda yake cewa eh gaskiya ne wannan mutum mai suna Amr ibn Abi Amr da gaske ne malamai sun kyamaci wasu hadisansa kuma shi ma Bukhari yayi intiqai ne na riwayoyin da ainihin wato ya kawo na wannan malami a cikin as-sahihin sa dan haka bai zama daidai a ce din riwayar sa karbabbiya ce sai an tantance saboda zamu zo mu ji insha Allah magana da Ibn Hajar yayi akan sa cewa siqatun rubama wahima amintacce ne amma yakan yi wahami shi kuma al-imamu adh-dhahabi da yazo magana a cikin littafin al-kashif fi ma'rifati man lahu riwaya fi kutubu sita da yazo magana akan shi bai fadi tashi magana ba sai kawo magana su Abu Dawud da Nasa'i wadanda suka ce mai rauni ne shi suka ce ba shi da nagarta ba a karban riwayar sa wallahu ta'ala ala sai dai shi ma amintacce ne fil jumla kuma ana karban riwayar sa matakan bata zo da wata magana wata ke munkara ba wa qad tajja bihi sahibas sahih kama ji magana yace kuma masu Bukhari da Muslim su masu sahihi su Bukhari da Muslim sun yi hujja da shi fa inkaru hadha ta'annutun wastiba'adun la wajha lahu yace dan haka inkarin wannan ta'annuti ne barna ce zaftar ne wastiba'adun da kuma nisanta ne daga daidai la wajha lahu bai da wata fuska wa qala at-ta'ifa al-ayatu muhkama amma la mu'arida laha wala dafi'a wal amalu biha wajibun wasu kuma suka ce wannan aya tana nan muhkama ce ba mansukhiya ba, wato tana aiki har yanzu, babu abin da yake karo da ita, babu kuma abin da zai tunkuɗe ta. Wal amalu biha wajibun, kuma wajibi ne aiki da ita. Wa in tarakahu aktharun nas, koda ku mutane sun daina ba za a ce ba daidai bane. Was sahihu annahu idza kana hunaka ma yaqumu maqama listi'dhani, yace abin da yake gaskiya idan akwai wani abu da zai tsaya matsayin neman izini, min fatihi babin, fathuhu dalilun ala dukhul, kaman bude wata kofa wacce in an bude ta dalili ne akan za a shigo, au raf'u sitrin, ko daga wani labilai, au taraddudu dakhili wal khariji wa nahwihi, ko kaiwa da kawowan mai shiga da fita, agna zalika ala listi'dha, to wannan ya wadatar daga neman izini. Wa illam yakum ma yakum maqamuhu, idan ku babu abin da zai tsaya matsayin shi, fala budda minhu, dole ne ayi a nemi izini. Wal hukmu muallalun bi illatin kad asharat ilayha al aya, hukuncin an yi shi da wata illa wadda an yi shi ne akan wata illa wadda ayat ta ishara shine salasu auratin lakum dinna, fa idza wujidat, an samu wannan illar wujidal hukmu, to za a samu hukuncin. Wa idzan tafat, idan babu wannan illa intafa, to hukuncin ya koru. Wallahu alam, ma'ana idan mutum yana zaune a cikin ɗakin sa, ga wani yaro yana aiki a gida, ko wata mai aiki tana share-share, ko tana kitchen tana girki, ta kai ta kawo, kuma kana zaune, to ba za a ce duk shigo da ta yi fala, sai ta ce in shigo, sannan ta shigo, in za ta fita ta ƙara shigowa ta ƙara cewa in shigo ba, wannan kai kawan, ko kuma akwai wata kofa daga can ne saboda da an bude ta dalili ne akan wani zai shigo, ko wani labule wanda in an ji ƙaran ɗaga shi dalili ne akan wani zai shigo, ko makamanci haka, ko ta ƙararrawa da ake taɓawa, ko wani step na bene da za a ji tattakawa wanda haurowarsa, to duka waɗannan suna iya tsayawa matsayin ainihin wato neman izini ɗin, ko wani ƙara da za a ji a gidaje irin na 'yan gayu, akwai labulaye waɗanda an taɓa su ƙara suke suna kiɗa suna music, to duk wannan suna iya zama matsayin neman izini ɗin. Wallahu ta'ala alam. Da gaskiya littafin sunan Abi Dawud, jama'a bari mu ji ƙarin bayani a wannan sharhi na Aunul Ma'bud, waɗannan hadisai da malamin ishara zuwa gare su, ga su a inda al-Imamu Abu Dawud ya kawo su a cikin Abwabul Nawm, gashi inda yake cewa babu listi'dhani fil awrati thalas, wannan littafin wannan Aunul Ma'bud ne tare da ta'liqat na Shamsuddin Adh-Dhahabi, Shamsuddin Ibn al-Qayyim din nan a cikin wato Tahdhibus Sunan kenan. Gashi babi na 145 da yace babu listi'dhani fil awrati thalas, gashi yace haddathana ibn sarhi qala haddathana hawwala sanad wa haddathana ibn sabbah ibn sufyana wa ibn abda wa hadha hadithuhu qala akhbarana sufyanu an ubaydillah ibn abi yazida سمع ابن عباس يقول لم يؤمر بها اكثر الناس ايه الاذن واني لامر جاريتي هذه تستاذن علي. غاشين الروايه daga ابو داود yace yake cewa haddathana ibn sarh wanda shine ahmad ibn amr ibn abdullah ibn amr ibn sarh yana daga cikin malaman imamu muslim da abu dawuda da al-imamu nasa'i da ibnu majah banda bukhari banda tirmidhi ya rusu hijira da shekara 250 yace qala haddathana wannan ibnu sarh yace haddathana to sai aje wannan isnadin ya sake cewa wa haddathana ibnu sabbah sai kuma malam ibnu sabbah shine muhammad ibnu sabbah wanda ya rusu hijira da shekara 240 malami ne dan kasuwa at-tajiri malami ne ga abu dawuda kuma yana da riwaya a cikin sunan ibnu majah kadai banda abu dawud da shi har ila yau kuma da shine muhammad ibnu sabba ibnu sufyan da kuma ibnu abda shine abu abdullah muhammad ibnu abda al-basri wannan malaman guda uku dukkanin su abu dawuda yace qala wa hadha hadithu shi wannan na karken ibnu abda wannan hadisin shine qala su biyun nan na karke kaji wancan shi ya ce haddasa na ne su kuma su biyun suka ce akhbarana sufyan Sufyanu dan Uyayna kenan babban malami shi kuma yace daga Ubaydullah ibn Abi Zaid yace shi kuma ya karbo ne daga Ubaydullah dan Abu Zaid shi ko yace daga Ibn Abbas yaji Ibn Abbas ya kula yana cewa lam yu'mar biha aktharun nas ayatul izni ba a umarci mutane da dama ba wato mutane da dama ba su aiki da wannan aya ta izni ba sa yin aiki da ita yace amma ni wa inni la amuru jariyati hadhihi tasta'dinu alayya wannan baiwa tawa da kuka gani ina ba ta umarni cewa ta dinga neman izini daga gare ni in za ta shigo qala abu dauda wa kadhalika rawahu ata'un an ibn abbasin ya'muru bi haka ata shi ma ya ruto daga ibn abbasin cewa ibn abbasin yana bada umarni da ai haka riwayar ta wuce a can baya ne sai yace wa haddathana abdullah ibn maslama qala haddathana abdul aziz ya'an ibn muhammadin an amrin ibn abi amrin to kaji riwaya amr dan abu amrin dinna an ikrima anna nafaran min ahli al-iraqi qalu ya ibn abbas wannan isnadin kuma daga abdullahi dan maslamatu dan qanab al-qanabi abu abdurrahman al-basri babban malamin su imam al-bukhari dinna wanda ya rusu hijira da shekara 221 yana da riwaya a cikin dukkanin kutubus sita in banda ibn majah babban malami ne daga cikin manyan dalibai khirijan makarantar maliku wanda ba a gwada shi da kowa ana magana hadisan maliku ko muwadda Imam Ahmad ma yakan bai wa dalibai shawara cewa in dai ka koyi muwadda a gurin dan ka'anab to baka da bukatar ta agun kowa saboda itiqanin sa shi kuma daga Abdul Aziz yace ya'an ibn Muhammad shine ad-darawardi kenan Abdul Aziz ibn Muhammad ne ad-darawardi wanda ya rasu hijira shekara 187 shi ma ɗaya daga cikin rijalul jama'a ne shi kuma daga Amru dan Abi Amrin wancan da muka yi magana wanda muka ji cewa yana daga cikin rijalul jama'a Ibn Hajar yace thiqatun rubama wahima shi kuma daga Ikrima Maula ibn Abbas Ikrima al-Barbari kenan anna nafaran min ahli al-Iraqi qalu ya ibn Abbas kayfa tara fi hadhihi al-ayati allati umirna fiha bima umirna mun ji dai riwaya yadda take gabaki dayanta cewa suka yi ya kake gani game da wannan aya da umarnin da aka yi mana a cikin ta wala ya'malu biha ahadun ba wanda yake aiki da ita qaulullahi azza wa jalla fadan Allah ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dhinkumul ladina malakat aymanukum wal ladina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salati al-isha thalathu awratin lakum laysa alaykum wala alayhim junahun ba'dahunna tawafuna alaykum qara'a al-qanabi ila ali mun hakim qanabi shi yana karantawa har zuwa aya ta gaba cewa wa idha balagal atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu kama sa'adana alladhina min qablihim zuwa karshen aya qala ibnu abbas yake cewa inna allaha halimur rahimun bil mu'minina yuhibbu as-sitra wa kana an-nasu laysa li buyutihim suturun wala hijalun farubbama dakhala al-khadimu aw al-waladu aw yatimatu ar-rajuli war-rajulu ala ahlihi fa amarahum allahu bil-isti'dhani fi tilka al-awrat faja'ahum allahu bis-suturi wal-khairi falam ara ahadan ya'malu bidhalika ba'd kamar yadda kaji hadisin a can wurin to ga wata magana da Abu Dauda ya faɗa ne wadda babu ita a wato tayu babu ita ne a nuskar da shi al-Hafiz Ibn Qayyim yayi amfani da ita kamar yadda babu a wasu nuskokin qala Abu Dauda sai Abu Dauda ya ce hadisu Ubaydillah wa Ata'in yufsidu hadha al-hadith wancan hadisin na baya shine na Ubaydillah ibn Yazid da Ibn Abbas aka ce yana bada umarnin da kuma hadisin Atsa da muka je ishara zuwa gare shi yace to sun bata wannan hadisin dan a can suna tabbatar da Ibn Abbas yana yin umarnin kuma har yana zargin mutane da wasa da wannan umarnin ko anan kuma sai Ibn Abbas kamar ya karkata zuwa ga cewa to yanzu shi ma ya yadda da cewa ba dole bane to shine sai yace to wannan hadisin ya baci ko mun gane ma'ana kaman wannan hadisin akwai nakara a cikin shi abin da yake shara zuwa gare shi kenan to malamin sharhin ya tattauna mas'ala da yawa a ciki ya kawo shahidi farko tukunna daga tafsirin al-Imamu Ibn Abi Hatim wanda ya ruwaito riwaya akan irin wannan fassara da Ibn Abbas yake nuni zuwa ga cewa shedan ne ya galabaici mutane suka daina aiki da wannan aya. Duk da yake wannan riwaya tana da matsala a cikin isnadinta, akwai wani mutum mai suna Isma'il Ibn Muslim wanda ya daga cikin rijal na al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah, wanda malamai suna da maganganu akan shi kamar yadda Al-Hafiz Zahabi yake cewa basariyun da'afu, wannan mutum ba basari ne, malamai gaba daya sun raunata shi har ma ya kawo cewa akwai wanda yayi watsi da shi shine al-Imam Abu Abdurrahman An-Nasa'i wallahu ta'ala ala. To gashi yake cewa qauluhu qala Abu Dauda هذه العبارة إلى قوله يفسد هذا الحديث لم توجد في أكثر النسخ باب إتا أمثي والتتفهم حديث عبيد الله ديتي هو ابن أبي زيد الذي تقدم ونص على الاستئذان شيني وانشان ده يقباتا واندكم كرر أكينوني إزواغ استئذان وحديث أطاع أن ابن عباس الذي تقدم أيضا يفسد بالدال المهملة من الإفساد cewa ya bata hadisin ay yudhaifu hadha alhadis ko da yace wasu kuma sun ruwaito shi da cewa yufassiru hadha alhadis maimakon yufsidu sai aka maida dalil tana maka kamar ra'un cewa yufassiru hadha alhadis kenan kamar yana cewa ne hadisu ubaydillahi wa za'in yufassiru hadha alhadis wanda nuska cewa take ba mai inganci ba da ya kamata ya ce ne yufassirani hadha alhadith wallahu alam. Yace kuma gashi Al-Hafiz Al-Mundhiri ya rawata hadisin, to shine sai ka wannan magana gata yace qala al-hafiz fi Hudas Sari muqaddimati al-Fath al-Bari muqaddimati Fath al-Bari cewa Amr ibn Abi Amr maula al-Mutallib min sigar at-tabi'ina wasaqahu Ahmad wa Abu Zur'a wa Abu Hatim wal-Ijli وضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن أكرمة حديث البهيمة وأن مالمي كاجي تشيوى الإمام أحمد دا أبو زرعة الرازي دا أبو حاتم الرازي دا الإمام العجلي دي كسم أمن تشيدش أما يهد المعين دا نسائي دا عثمان الدارمي سكتشي بس يددشي بسبو دا حديث البهيمة دا يرويتو دا أكرمة وأن يانا دا كتكين حديثا دا قال العجلي أنكروا عليه حديث البهيمة ثم مشي إنكار حديث البهيمة شيني واندا أكتشي وي النبي يأتشي وي من أتى بهيمة فاقتلوه واقتل البهيمة واندا دي يسا دودا أقيا ييلواء إدا إتا كويسا دودا إتا تو كمشي كسا أكشيشي إتا ما أكشيتا واندا حديث دودا أنا أيكي دشي أما بي إنغتبا بخاري يكي تشيوا لا أدري سمعه من إكرما أملا ni ban sani ba shin ya ji shi daga Ikrima ko bai ji shi ba. Wa qala Abu Dauda laysa huwa bidhaka, Abu Dauda yace ba mutun ne mai kwari ba. Wa hadisu haddasa bi hadisul bahima wa qadra wa Asim ibn Abi Razin an ibn Abbas laysa ala man ata bahimatan hadd. Kuma alhalin arwaito daga Ibn Abbas yana cewa babu haddi ga wanda ya sadu da dabba. Wa qala Saji saduqun illa annahu yahim, yana da gaskiya amma yana kuskure. Wa qala al-hafiz lam yukharrij lahu al-bukhari min riwayati an ikrima shay'an bal akhraja lahu min riwayatihi an anas arba'ata hadifa, abinda ya fitar mushi daga na hadisan shi bukhari ba daga ikrima bane, daga anas dan malik ne, wa min riwayatihi an sa'id ibn jubair an ibn abbas harisan wahida, hadisi daya daga ibn abbas ta hanyar sa'id dan jubair, hadisai hudu daga Anas dan Malik, sannan wa min riwayati an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah hadisan wahidan, hadisi guda daya ta hanyar Abu Huraira, wahtadda bihi al-Baquna, sauran malamai gaba da sun hujja da shi a imatu sita kenan. To dan haka sai zama kenan hadisan shi sai an tantance su, to wannan ya samu mutaba'a, dan haka za a karba kuma za a koma kan asali, bayan an karba sai yazo yayi magana ta hada hadisan, shine cewa waɗannan hadisai za a iya hada su ne da cewa kamar yadda muka ji a can shine ana neman izini ne a sa'ad da akwai bukata, amma a sa'ad da ba a bukata to ba dole bane a nemi izinin. Ya ake gane bukata ko rashin ta, shine yanayin wurin da yanayin irin rayuwar da ake, ya zama akwai wannan illar ta salasu auratin lakum, akwai yanayin da mutum zai zama a wannan halin, yana cikin wani hali na khalwa, na abinda bai so a gani kuma kamantan shi, koko an samu yanayi ne da mutane suke gina gidaje waɗanda sun isa su sirce su, su ba su dama ba za a iya kaiwa zuwa gare su har a ga wani abu na sirrin su ko al'auran su ko abinda suke aikatawa wanda ba su so a gani ba. Ba irin wannan rayuwar da ake ta yanzu da mutane suke da irin wannan sutura, to ba dole bane sai an yi irin wannan neman izinin ga ire-iren waɗannan mutanen, mu kiyaye su ne yara da ma'aikatan gida da bayi da ire-iren su, amma sauran mutane suna nan akan umumin neman izini, su ma waɗannan din nin babin nadab babu laifi din su nema, amma ba dole bane sai sun nema a waɗannan lokuta na musamman. Wallahu ta'ala a'lam. Ina ganin saboda gabace sai mu saurara anan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.